sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 31 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Sudan sun dakatar da tattaunawar da suke yi da dakaran RSF na kasar game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta. Harba na'urar tauraron dan Adam da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba yayin da wani sashen na'urar ya fada cikin teku. Hukumomin Rasha sun fada a yau Laraba cewa harin da Ukraine ta kai a yankin Luhansk dake gabashin Ukraine ya yi sanadin kisan mutane biyar tare da jakata wasu su 19.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu din za ku ji cewa ana ci gaba da samun rudani a gidajen mai a fadin Najeriya. Sakamakon farancin janye tallafin mai da sabon shugaban kasar a farkon wannan makon. Bayan nan za ku ji cewa an kai hari guda biya arewa mai nisa na kasar Kamaru wanda ake zargin kungiyar Boko Haram. To ko me mazauna yankin ke cewa?
Wannan sha'ani na Boko Haram ai dama da suka tafi likimo suka yi sun je ne su mantar da mutane kun sun tashi zuwa su kife su.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da Nasiru Adamel Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Sudan sun dakatar da tattaunawar da suke yi da dakaran RSF na kasar game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta. Kamfanin dillancin labaran AFP ya ambaci wani jami'in Sudan da ba a bayyana sunansa ba. Na cewa gwamnati ta bar tattaunawar ne saboda ta ƴan tawayen ba su aiwatar da sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma ta ɗan lokaci ko su ɗaya ba, ciki har da janyewa daga asibitoci da gine-ginen jama'a. Ta kuma zargi dakaran RSF da saɓa yarjejeniyar lokuta da yawa. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Reuters ya fitar a yammacin jiya Talata, dakaran RSF sun ce suna kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar duk da saɓa yarjejeniyar da sojojin ƙasar suka yi. Khartoum babban birnin Sudan ya fada cikin rikici da rudani tun daga ranar 15 ga watan Afrilu, lokacin da fada ya barke tsakanin sojoji da dakaran RSF bayan da dangantaka tsakanin manyan shugabannin sojan kasar biyu wato General Abdel Fattah al-Burhan da shugaban dakaran RSF General Mohamed Hamdan Dagalo ta yi tsani. Harba na'urar tauraron dan Adam da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba yayin da wani sashen na'urar ya fada cikin teku, a cewar kafar yada labaran Koriya ta Arewa. Rundunar sojan Koriya ta Kudu kuma ta ce ta gano wasu sassan na'urar da aka harba. Harba sabuwar na'urar ta Chamalila 1 ya gama da cikas a saboda matsalar inji da wurin zuba man fetur da aka samu, a cewar kamfanin dillancin labaran KCNE na kasar. Tauraron na dan Adam shine karo na shida da kasar mai makaman nukiliya ta yi yunkurin harbawa, kuma na farko tun bayan shekarar 2016. Kamata ya yi na'urar ta sanya tauraron dan Adam na leƙen asirin Koriya ta Arewa na farko a sararin samaniya. Lamarin ya sa jiniyar gargaɗin gaggawa ta tashi, aka kuma fidda sanarwar gargaɗin shirin kwashe mutane a sassan Koriya ta Kudu da Japan. An dai janye sanarwar daga bisani ba tare da samun rahoton barna ko aukuwar wani mummuna abu ba. Hukumomin Rasha sun fada a yau Laraba cewa barin wutar da Ukraine ta yi a yankin Luhansk dake gabashin Ukraine ya yi sanadin kisan mutane biyar tare da jakata wasu su 19. Hukumomin na Rasha sun ce harin ya auku ne a wata gonar kiwon kaji dake ƙauyen Karpati. Sun kuma ƙara da cewa Ukraine ta yi amfani da rokokin HIMARS da Amurka ta bata wajen kai waɗannan hare-haren. Nan take dai sojojin Ukraine ba su ce uffan ba game da zargin na Rasha, kuma dama da wuya Ukraine ta fito fili ƙarar ta ɗauki alhakin irin waɗannan hare-haren. Rasha ce da yake iko da galibin yankin Luhansk, ɗaya daga cikin yankunan da shugaba Vladimir Putin ya yi ƙirarin cewa ya haɗe da ƙasarsa a bara, wani mataki da ƙasashen duniya suka yi watsi da shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. yayin da ake ci gaba da samun rudani a gidajen mai a fadin Najeriya sakamakon furucin janye tallafin mai da sabon shugaban kasar ya a farkon wannan makon. Rahotanni na cewa gwamnati da kungiyar kwadago ta NLC za su yi wata ganawa a yau Laraba domin neman mafita. Ana ci gaba da samun dogayen layuka a gidajen mai yayin da farashin lita daya ta fetur ya kai naira 700 a wajen yan cuwa-cuwa a wasu wurare. Ga rahoton da baban gidan Jibrin ya aiko mana daga Lagos.
Kawo yanzu dai farashin man fetur a gidajen mai da sauran wurare da ake sayar da man fetur ya haura naira 500 da kuma wasu gidajen man fetur din ke ci gaba da kasancewa a rufe. Wanda yake kokarin jin ta bakin masu gidajen man fetur din ya tattara inda wasu suka shaida min cewa suna jiran bayani ne daga uwar kungiyar ta kasa. Bincike ya nuna cewa har yanzu akwai dogayen layukan ababen hawa a gidajen man fetur daban-daban inda kuma babun za a tarar suna sayarwa ne a sabon farashin da ya haura naira 500 akan kowane lita. A cewar shugaban kamfanin matatan man fetur ta Najeriya Mele Kyari, matakin da gwamnatin ta dauka na janye tallafin shine daidai musamman idan aka yi la'akari da miliyon naira da gwamnati ke kashewa wajen bada tallafin da babu riba a cikin sa.
Happy to please to note Mr. President's commitment to elimination of this subsidy because they can't afford it anymore.
To kuma ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan mataki da kuma halin da ake ciki na karancin man fetur ga da abinda wasu suke cewa
gaskiya fetur yanzu sai a hankali don da gidajen mai mu ana samu mai 500 har sama da 550 ana samu gaskiya a gidan mai ma na sai 550.
Eh to gaskiya wannan matsala da naje da shi gaskiya ban ji dadin shi ba saboda shugaban kasa ya kamata da zai jinye wannan abu ya tabbatar mata tunda ake da shi a kasar nan an gyara su kamar nan Dangote da aka ce an yi sabo ya tabbatar an kawo man yayi lawanta komai yayi daidai sannan sai a janye cikin ruwan sanyi amma bai yi haka ba sai ya ce ya janye tallafi kuma masu gidajen mai ba su da imani ga mai suna da mai amma sun rihe man su gidajen mai ba mai sai ka je gidan mai wannan sai 300 wannan sai 250 220 daga baya ma suka zo suka rihe gidan man to yanzu suna saiwa 500 gidajen mai kaga haka bai da kyau ko ba gaskiya ba
to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan mataki na janye tallafin man fetur. Dr. Dauda Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Wannan tallafin kudin mai da ita wannan sabon gwamnatin ta janye watan abu ne wanda ya rade yana ma tattalin arzikin Najeriya tunaki idan ka lura shi farashin man fetur ba farashi bane da yake tsayayye a kasashe na duniya kuma ita Najeriya saboda lalacewar matatunta ka gani tana da danyen mai inda ta sai da danyen mai ta sai ta shigo da man da za ta yi amfani da shi to su kuma kaga wanda suke sayan wannan danyen mai idan suka sarrafa shi za su saka kudaden da suka kashe na wurin mai da shi don mai da shi man fetur saboda haka kuma shigo da shi kaga akwai kudin daukowa da kuma wasu abubuwa wanda da kuma riban su wato ma'ana idan ka duba duk kasashen nan da suke zagaye da Najeriya kusan duka farashin man su yana na Najeriya ne yafi arha ba don koyon ba don saboda wannan tallafin kuma wannan tallafin karuwa yake ta tun ana dubban miliyoyi na naira har ya fara shiga trillion ba daya ba ba biyu ba
yanda a yanda ake ci gaba da fuskantar karancin man fetur a sassa daban-daban na Najeriya gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta fara gudanar da taro na tattaunawa da kungiyar kwadago ta kasa game da wannan mataki da ta dauka yanda Najeriya kuma ke ci gaba da tofa albarkacin bakunan su da fatan warware wannan matsala cikin hanzari. Baban Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kungiyar mayakan PLFP ta Palestino ta ce an kashe mata mambobi biyar a yau Laraba wasu goma kuma sun jikkata a wani harin bom da ya auku a kusa da iyakar Lebanon da Syria. Kungiyar ta ce fashewar bom din ta faru ne a garin Qusayya ta kuma dora alhakin lamarin akan wani hari ta sama da Isra'ila ta kai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'in Isra'ila na cewa babu hannun sojojin Isra'ila a hana a harin. Kungiyar PFLP ita dai ta kai hare-hare da yawa akan Isra'ila a cikin shekaru 50 da suka wuce ciki har da kama tare da sanyawa jiragen sama bamabamai. Dama Amurka ta sanya kungiyar a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta ji ɗuriyar wani ɗaliban ƙabilar Uyghur da ya ɓace bayan da ya isa Hong Kong a farkon wannan watan. Kungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta fitar da sanarwa a makon da ya gabata. Tana mai cewa ba a ji daga Abdul Wali Abdulrahman ba bayan da ya je Hong Kong daga Koriya ta Kudu a ranar 10 ga watan Mayu don ziyartar abokinsa. Amnesty ta ce Abdulrahman ya aikawa wani abokinsa sakon waya yana shaida masa cewa ƴan sandan kasar China suna yi masa tambayoyi bayan ya isa Hong Kong. Amnesty ta buƙaci hukumomi a Hong Kong su bayyana inda Abdulrahman yake. Suna fargabar ta yiwu an ta sakiyar sa zuwa China ba bisa ka'ida ba kuma yana tattare da hadarin a tsare shi ba bisa ka'ida ba a kuma azabtar da shi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu inda zamu lika kasar Kamaru. Bayan kwanciyar hankali da aka samu a yankin arewa mai nisa na kasar Kamaru inda suka kwashe shekaru 10 suna fama da kungiyar Boko Haram a wannan makon a more da ke yankin Mayu Saba an kai hari sau biyu wanda kawo yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin waɗannan har-haran. Ga rahoton da wakilin Muhammad Rabi'u ya aiko mana.
Jinkiri da aka samu a yankin arewa mai nisa na Kamaru ba zai iya sa a ja da baya da matakan tsaro da aka dauka domin dakile munanan ayyukan Boko Haram ba. La'akari da yanda kisa garkuwa da mutane wawure dukiyar jama'a ya zama ruwan dare ba hilafa al'umman arewa mai nisa su ne farkon waɗanda Boko Haram ta shafa. Bugu da ƙari ƙungiyar ta durƙusar da tattalin arziki da ya riga ya raunana sakamakon gudun hijiran jama'a. Duban yanda manoma ba sa iya noma, makarantu 170 ne suka rufe ƙofarsu, an rufe babban kasuwar fitar da dabbobi wanda ɗaya ne daga cikin arzikin yankin. Koyaya mazauna ke ganin wannan lamarin? Malam Buhari mai nasara ya ce
wannan sha'ani na Boko Haram ai dama da suka tafi likimo suka yi sun je ne su mantar da mutane kun sun tashi zuwa su kifkife su to kaman sojawan Kamaru ai kai in soja ne dama me kake baka da hajin ma a ce an mantar da kai yayi shirin kota kwana wayannan mutane da kake kallo suna nan suna cikin mutane suna rayuwa da mutane sun san sha'anin mutane zaka samu makwabcin kama Boko Haram in ne baka shina ba mutun na sayar ma da abu kuna sayan abu kuna sayar musu baka shina ba kuna tare ne a fili daya wannan ya za a ce wai zaka zauna kai kai bacci suna nan wato sojawa ne za a tayar da su a kuma tunatar da su su zauna akan shirin su ko yaushe dama dan sanda kam shi ka ai akan shirin shi ma yake ban san ya za a ce wai dan sanda ne ma har a zo ai ma ba zata ba.
Kungiyar Boko Haram ta yi amfani da waɗannan larurori domin mayar da yankin arewa mai nisa tankar cibiyar hada-hadar kayayyaki yankin koma baya da kuma wurin daukar ma'aikata. Kungiyar ta fi yin gangami a sassan kan iyaka a tsakanin matasa marasa galihu ta hanyar hada illolin aƙida, ƙarfafa tattalin arziki da kuma tilastawa. Rushe ma'ajiyarta da kame shugabanninta ya sa ta dauki kasar Kamaru a matsayin abokiyar gaba.
Filin daga za a ɗibi jami'an tsaro a je a zuba a inda ake bukatar su. Su jami'an tsaro ko ince na kasar Kamaru ni ban san wani irin aiki suke ba. Su inda ba a da bukatar su a nan suke. Jami'in tsaro wai shi a cikin gari. Kai soja ne shi a cikin gari. Kuma muna da karancin ma sojawan. A ɗibi sojawa, a ɗibi yara, a bar kabilanci, a hada ƙarfi da ƙarfi, a ɗibi mutane a je a zuba su akan iyaka.
Duban yanda kungiyar take ta kai hare-hare sama da 460 da kuma yanda batun yake ta ƙara ta'azzara ne yasa Mr. Polbia ya sake tsara ma'aikatarsa tare da tura mutum kusan 6,000 a yankin arewa mai nisa ciki har da ma'aikata 2,000 na bataliya ta gaggawar shiga tsakani wato BIR wani rukunin fitattun sojojin Kamaru akan iyaka. Waɗannan ma'aikata na kaiwa da kawowa domin dakile duk wani hari da Boko Haram za ta kaddamar. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u Ɗanba, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na internet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin bare wanda har gitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau.
Mun sauraro barkamu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin arewa a yau zai kara shiga yankin jihar Katsina ne can kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar don duba bukatun tsaro na jama'ar yankin. Daga nan sai shirin ya sake komawa can arewa maso gabar jihar Yobe don jin irin matakan da ake dauka don ɗaliban jihar da aka dawo da su daga kasar Sudan. A garin Shimfiɗa da ke karamar hukumar Jibiya jihar Katsina, mutane na fama da barayin daji da suka addabi wasu daga jihohin arewa maso yamma har ma da Neja a arewa ta tsakiya. Muntari TBO na daga jama'ar yankin da ke cewa suna buƙatar sauyin dabaru don tsinkarar kalubalen. A bayaninsa na ƙarshe ya ambaci abubuwan da yake ganin za su kawo maslaha.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Ina tabbatar maka idan kana son gaskiyar magana shine ka nemi mutumin da ke yankin. Sai an sanyo mutanen mu kansila ya shigo ciki, mai unguwa ya shigo, kungiyoyi masu zaman kansu dake kauyuka waɗanda mu mun san su suna nan suna haɗu tashi su ga Allah ya kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya. Wasu ma ba a ma san da su ba. Kuma ina tabbatar maka Eleka idan har aka bi waɗannan abubuwan da muke bukata ina tabbatar maka sai an samu tsaro a arewa maso yamma.
Ai baka faɗi abun ba ma mu kai.
To ai na faɗi maka nace na ɗaya dai yana da kyau a jawo mutanen da ke yankin. Ina fatan ka fahimce ni. Idan aka kawo report musamman gwamna ya duba report din shi ɗan grassroots ya ce musu menene ke faruwa mi kamun ya tabbatar da wannan abin ya bincike su. To ina son a dau irin wannan salon. Duk wani rufat da za a kawo ya zamana ana kawo rufat kamar kala uku. Kungiyoyi masu zaman kansu da ke yankunan mu suna kawowa. Kansuloli waɗanda suke kusa da jama'a suna da nasu. Sannan security suna da nasu. Sai a auna a ga meye gaskiyar magana. Sannan ina tabbatar maka mu arewa maso yamma Allah ya azurta mu da duk ko da yaushe so muke rashin tsaro ya kare. Ba mu goyon bayan dan uwanmu ko da uwanmu ɗaya da shi. Ba mu goyon bayan shi. In dai yana cikin waɗannan mutanen to kullum gurin mu ya za a yi shi a kashe shi dan Najeriya arewa ta tabbata.
Kashe mutane kawai yana kawo ƙarshen wannan abun. Tunda ana ta kashewa kuma rin zuwa bai kare.
Ai ba irin ai in kaji an ce ana kashewa bai kare ba to ba a kashen ba. Ai abinda ake nufi da kashe mutane yau in ka zo ka samu barayi ina tabbatar maka dai inda barawo 300 yake aka kashe 100 wayannan 200 sai sun dawo sun tuba da kansu za su dawo su ba safe ko su yi ta su ba wajen. Saboda haka wayannan mutanen Elka barin faɗi maka duk wani wanda ke tunanin wai zama da su wai a zauna da su a yi sasanci ko wani abu wallahi tallahi ba abinda zai hawa illa a cigaba da wannan abu.
Na ce maka idan aka tura jami'an tsaro da 'yan banga cikin daji to ka a ce su je su fasa baddabawa na su dawo a in dai wannan za a yi abin ba zai kare ba. Kamar yadda muke ganin yunkurin federal government na yanzu an kai sojoji tun bayan sallah yanzu suna daji to abin mamu su cikin dajin da mu da su mai ta aikin. Ina tabbatar maka idan aka yi haka sai dai tarihi.
Kuma in an shiga sai an ga ƙarshen wato sai an ga abin da ya ture wa guzu
na yi. Yau alhamdulillah in aka shiga sai an ga abin da ya ture wa guzu na yi. Ai irin wannan ko informa bai tasiri. Sojoji na daji kowa na daji ai barayi mutum ke tsoro ka su taba shi ko to sojoji na cikin daji ka ga magana wani informa babu shi. Sannan mu mutanen ƙauyuka insha Allah ina tabbatar maka za mu ba su goyon baya. Duk wani labari da zai leke za mu hana shi bi izinin Allah. Kuma mu tun yanzu duk wanda ka san informa ne mu a garin mu bai zama. In ma duk a ƙauyen da ka sani yawanci in dai aka same komawa ana kashe shi. Saboda haka sojoji su kwantar da hankalinsu muna ci gaba da yi musu addu'a su ci gaba da wannan aikin mu tabbatar da wannan abu ya kare.
Amma mun kare akwai matsalar da ake magana a kanta ta daukar doka a hannu din nan. Ba mamaki mutum ba a gama bincike ba kawai sai ga watakila an kashe shi an kona gawarsa. Hakan maimakon ke kawo maslaha sai ya kara ta'azzara lamura.
To alhamdulillah shi wannan daji idan aka shigo shi. Duk wanda ka tadda ciki wannan dajin ba bukatar ka mai wani bincike. Duk wanda ka gani a daji yanzu da dukiya wannan dajin dai da na sani ni wayannan dazukan da na sani dajin ba tsare dajin Jibiya da wanda ya hada da Zamfara duk wani daji da ka sani ai duk bihillatin da ba barawo bane mu mun san shi. Saboda haka kuma kowane ne za mu mashi adalci ba za mu yadda a ci mutuncin shi ba. Mu abinda muka sani dai mutanen nan mun yi da su su bari sun ke bari. Saboda haka abinda muke fata federal government ta shigo ta tsaya cikin dajin nan ta tabbatar da wannan abin ya kare.
Kamar a makon jiya, wakilin jihar Yobe a kasashen Larabawa wajen tura dalibai don koyo ilimi musamman ma hanyoyin kaucewa kidu masu muni, Umar Abubakar, ya ce suna shirin kaurar da daliban zuwa Masar don kar karatunsu ya samu tangarda. Gabanin Dawo da Salama a Sudan.
Yanzu haka muna da akalla mutum wajen 35 wadanda suka kawo mana transcript nasu da result nasu da kuma dukkan wayansu bayanan da ake bukata wadanda suke so mu samu musu makaranta a nan kasar Misra. Saboda su zai ci gaba da karatunsu maimakon su jira gaibu zanya in ce tunda babu tabbas kafin wannan rikicin ya wuce so ba sa so su zauna haka to yanzu haka mun samu wata makaranta wanda nake ambaton sunanta Al-Nahar University wanda yanzu haka mun kai wajen mutum 35 muna jiran watan nan wanda admission nasu insha Allah zai fita to shi yasa ma muke kara sauran mutanen da wanda ba su ji labari ba su taho su ma a tafi da su saboda wannan daman kar ta wuce su saboda a kowace university suna da ka'ida adadin da suke bukata
duba ku faɗa mana shin dalibai naku na jihar Yobe da suke karatu a Sudan wato ma'ana dai bari mu dawo shin Umar kai aikin ka shine ka taimaka wajen ganin masu son yin karatu yan jihar Yobe gwamnati ta taimake su yi karatu a kasashen Laraba
na'am haka ne an doke ni wannan aikin saboda taimakawa wa daliban mu wadanda suke karatu musamman a kasashen Laraba musamman kasan da yanzu nake ciki a Egypt so gwamnati Yobe gaskiya a fannin musamman na education ta yi iya kokarin ta sosai musamman banda wanda ya kai yara zuwa abin Indian to a Egypt akwai muna da university guda biyu musamman ita wannan Al-Nahar University ra wajen mutum 16 wanda suke medicine da pharmacy da other course wanda yanzu haka suna shekara na karshe sannan kuma bayan wannan kuma still mai girma gwamna ya kara debo daliban da suke fangaren addinin musulunci wadanda suke da background na larabci saboda wannan classesin da ake samu musamman ishi na Boko Haram da sauransu ya debi wajen mutum 30 ya kai su a nan jami'a babba wacce ake kiranta Al-Azhar University ya kai su nan ma suna karatu da bangare daban-daban saboda bangaren addini ma ta samu ci gaba sosai saboda mutane su zo kuma su taimaka a al'umma su fitar da sauran ra'ayi da wadanda aka suke gida da kuma musamman fannin sauran ra'ayi abubuwa su samu sauki mutane su fahimci addini musulunci addini ne na zaman lafiya ba addini bane na ta'addanci
yawa yaya ake samun mutane su amfana masu son wannan karatun ya kuke ku tantance su ku taimaka musu kuma shin 100% gwamnati ke biya musu ko wani tallafi ake bayarwa kawai
ni bangare na banda ma aikin da nake wa gwamnati na taimakawa daliban mu wadanda suke karatu a can kasar Misra ko da wadanda bangare biyu ne akwai wanda gwamnati ta kai su wannan dama wajibi ne akan mu dole mu saukar da nauyin mu akwai wadanda kuma iyaye da kansu ne suke kai ayyansu to idan muka fahimci cewa wannan ɗan dan jaha ne ko da ba dan jaha bane idan abun taimako ya zo muna bada gudunmawa mu sosai kuma wadanda kuma suka zo wajen mu suna tambayan game da makarantu wadanda ya dace da sauransu nan ma muna bada shawara ko kuma mu karbi abun ma mu je mu nema musu ko gurbin karatu ko kuma wani duk wani abun da suke taimako neman taimako din mu bada gudunmawa mu a cikin ta
wato mana idan mutum yana ga ya cancanci ya samu wannan yana da wannan abun da ake bukata ko sai kokari ya tuntube ku ya turo takardunsa sannan sai ku duba a taimaka masa
wannan din da yake abu ne kashi biyu ita gwamnati idan ta tashi za ta na so ta tura dalibai zuwa nan wajen kamar musamman Azhar ko kuma wannan ita Al-Nahar din akwai abin da ake kira misali yanzu da ma turo muna da 17 local government to kowa za a bada gayyata to akwai holding da ake yi kamar exam jarabawa daga nan ne za a dabi wadanda suke da kokari to su ne wanda za a fitar to kuma bangare na biyu musamman wadanda iyaye da kansu suka fitar da ƴaƴansu nan bangare ma idan suka zo wajen mu suka tambaye mu to muna jagoran su zuwa ga makarantar da ta dace ƴaƴansu su yi wadanda akwai kula kuma yaran su ba za su shagalta da wayansu abubuwa ba
Masu sauraro a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka. Ni na sura da ma'aikin taya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
kuma Allah shi ne zai shiga.
A gaida Nasira da Mel Hikaya da shirin Arewa a yau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email.
Saurare sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, inda yake cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, mu Katsinawa muna kira a gare ka da babban murya don Allah ka gyara mana hanyar Katsina zuwa Kano da aikin samar da wuta mai amfani da hasken rana wanda marigayi tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua ya fara yi, wato a garin Lambari ne rasuwarsa aikin ya tsaya can. Har kayan sun fara lalacewa da bacewa, muna son ita ma ka ida mana. Ku sakonmu daga ba kuma na haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana, sai kuma Malam Garba Sarkin Kasuwa Fana, sai kuma Hakilu na Allo Fana daga jihar Kebbi, inda suke cewa Assalamu alaikum VOE Hausa. Janye tallafin man fetur da sake duba sauye kuɗi da sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai yi. Hakan yayi daidai. Da fatar Allah ya sa yin hakan zai kawo mana ƙarshen tsadar rayuwa da muke ciki ta aljannar waina, wato ƙasa zafi sama zafi. Shi kuma Mansur Al-Lugumar cewa yayi. Salam muryar Amurka. Da alamar gwamnati Abba Kabir Yusuf ya kama mulkin Kano cikin shiri gane yadda ya fara aiki ba tare da wasa ba. Fatan Allah ba shi ikon sauke nauyin da ke kansa. Sakonmu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda yake cewa salam VOA Hausa. Ya kamata mu ga amfanin kungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, wajen ɗaukar matakin kawo ƙarshen kungiyar ƴan bindiga a ƙasar Burkina Faso wacce take halaka mutane. Masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Madalla a gaida Amina, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A takaice, sojojin Sudan sun dakatar da tattaunawar da suke yi da dakaran RSF na kasar game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta. Kamfanin dillancin labaran AFP ya ambaci wani jami'in Sudan da ba a bayyana sunansa ba, na cewa gwamnati ta bar tattaunawar ne saboda ƴan tawayan ba su aiwatar da sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma ta ɗan lokaci ko su ɗaya ba, ciki har da janyewa daga asibitoci da gine-ginen jama'a. Ta kuma zargi dakaran RSF da saɓa yarjejeniyar lokuta da yawa. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Reuters ya fitar a yammacin jiya Talata, dakaran RSF sun ce suna kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar duk da saɓa yarjejeniyar da sojojin ƙasar suka yi. Harba na'urar tauraron ɗan adam da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba, yayin da wani sashen na'urar ya faɗa a cikin teku, a cewar kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa. Rundunar sojan Koriya ta Kudu kuma ta ce ta gano wasu sassan na'urar da aka harba. Harba sabuwar na'urar ta Chalima 1 ya gamu da cikas ne saboda matsalar inji da wurin zuba man fetur da aka samu, a cewar kamfanin dillancin labaran KCNA na ƙasar. Hukumomin Rasha sun faɗa a yau Laraba cewa barin wutar da Ukraine ta yi a yankin Luhansk da ke gabashin Ukraine ya yi sanadin kisan mutane 5 tare da jikkata wasu su 19. Hukumomin na Rasha sun ce harin ya faru ne a wata gonar kiwon kaji da ke ƙauyen Karpati. Sun kuma ƙara da cewa Ukraine ta yi amfani da rokokin HIMARS da Amurka ta bata wajen kai harin. Nan take dai sojojin Ukraine ba su ce uffan ba game da zargin na Rasha, kuma dama da wuya Ukraine ta fito fili ta ɗauki alhakin irin waɗannan hare-haren.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Daji Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Jonathan, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.